Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Yau Juma'a 22 ga watan Yulin shekara ta 2016, cikin yadda Allah za a kammala taron ƙasa da ƙasa akan ƙanjamau da ake a birnin Durban ƙasar Afirka ta Kudu. A saboda haka yau filin zai dubi kaɗan daga cikin irin nasarorin da aka samu tun lokacin da aka samu ɓullar annobar cutar, da kuma shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin an kawar da ƙanjamau kan shekara ta 2030. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau aka kammala taron ƙasa da ƙasa na 21 akan cutar ƙanjamau a birnin Durban ƙasar Afirka ta Kudu. An samu ci gaba sosai wajen yaƙi da wannan cuta tun lokacin da cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta gabatar da kashedin farko akan ɓullar annobar ƙanjamau a 1981, kimanin shekaru 35 da suka shige, da kuma tun lokacin da aka fara taron ƙasa da ƙasa na farko akan wannan cuta, kimanin shekaru 31 da suka shige. To amma kuma duk da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta har yanzu da sauran rina a kaba, domin daga cikin kimanin mutane kusan miliyan 40 da suka kamu da cutar, mutane miliyan 17 ne kawai suke da sukunin samun maganin jinyar wannan cuta. Sai kuma gashi Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana begen ganin an kawar da wannan cuta kan shekara ta 2030. Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa ga wannan bege? Kuma waɗanne irin ƙalubale ne ake fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau da ƙyamar da ake nunawa waɗanda suka kamu da cutar? Na zanta da Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan cibiyar ƙayyade yaɗuwar ƙanjamau ta Najeriya, da ake cewa naka a takaice, ga abin da ta ce.
A yanda muke yanzu, al'amarin shi ne waɗanda suke da cutan da kuma wanda suke kama cutan. Duk yanda za a samu magani a ce za a kawar da wannan cutar, akwai aiki a gaba. Saboda kuwa faɗakarwar yanzu an fara jan ƙafa da shi, musamman a karkara. Da wannan cutar ba a samun ta a karkara, amma yanzu an fi ma samun ta a karkara, kuma a gurin matasa. Kuma harkar faɗakarwar a nan ne yanzu aka samu cikas, saboda gaskiya an yi sanyi da shi. Lokacin da aka fito da waɗansu cututtuka su Ebola da su Zika da duk sauran da aka kawo, sai aka samu ita wannan cutar ta ƙanjamau, sai aka daina maganar ta. Mu dai yanzu a Najeriya za ki duba, ko da aka far television ko radio, ba a mazancanta.
To ya kike ganin za me ya kawo haka?
Kuma ai cikin san lokaci ne, duk sanda za a ce mu galaba da akan wata cuta, dole sai gwamnati ta yi hibbasa. An tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi, kuma an bazama. Kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba, kafafen rijiyo da kuma shugabanni dole su ɗauki wannan abin da muhimmanci, saboda ala kulli halin yanzu ake samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cutar. In ko aka ce an samu wannan allura da za ta kashe wannan ƙwayar cutar, wanda za ta kashe ƙwayar cutar, in dai ba za a faɗakar da cewa kada a ɗauki cutar ba, ko da an zo kafin ta zo ƙasar Afirka har ta zo Najeriya, to sai an yi da gaske.
Saboda
duk ƙasashen da suka yaƙi da kowace irin cuta ta duniya, gwamnati ce ta himbasa. Saboda in dai su ba su ɗauki wannan abin da muhimmanci ba, inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai, a yi kuma ga a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da local government, kowa sai ya hibasa akan wannan cutar. Saboda wani za a ce ga an fi damuwa da a yi hanyoyi ko a duba abin da za a ji a kwamishinan, amma rayuwar shi talaka ba a duba ta. Kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi, kamar yadda na gaya miki yanzu, gaskiya ba faɗakarwa, kuma wannan cutar ƙaruwa take yi. za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wancan abu, amma sabilillahi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana dabu.
To bisa la'akari da cewa masana sun yi bayani akan cewa daga cikin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta ƙanjamau kusan kashi 60 daga cikin 100 ba su ma da sukunin samun magungunan jinyar da ake da su da ake ba ake bayarwa yanzu, kuma gashi yanzu kin yi batun cewa ana yi wa batun faɗakarwa ko kuma yaƙi da wannan cutar ɗaukar sakainar kashi a Najeriya. To ina mafita?
To kin san kamar yanda masu bincike suka kawo rahoton cewa tari wa'anda suke ma buƙatar maganin ba sa samu, kuma kin san cutar ce wacce daga an ce kana da ita kowa zai guje ka, saboda haka mutane da yawa ba sa so ma su nuna cewa suna da cutar balle su zo su karɓi magani saboda kada a guje su.
To a saboda haka duk da wannan ci gaba da ake ta cewa an samu wajen wannan yaƙi da ƙanjamau a Najeriya har yanzu muna baya kenan, bisa ganin kuma cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu baya ga Afirka ta Kudu wajen yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a nahiyar Afirka.
Sosai. Wato abubuwan ne dole sai an bayar ya zama yana da mahimmanci a cikin harkar lafiya. Idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar, kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya. Idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan cutar rubutu to za a samu cin galaba, amma dai idan aka bari aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki waɗannan nauyin waɗannan cututtukan da suke ɓullo mana, to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa, za ta yi likimo. Haka kamar muna cin mun ci galaba, amma gaskiya matasan mu a yanzu yanda suke su ne suke samun cutar nan, kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa to bai musu abin da zai kai ba gaba. Da ai kamar da na gaya miki muna ta fakarwa ayyuka ne wa ko ina za a shiga, saboda muna samun tallafi daga kasan waje ko to Global Fund ko CAFA ko to World Bank.
Hajiya Maimuna Muhammad kenan. Shi kuma Dr. Mansur Kabir, tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, ga abin da ya ce a kan shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen majalisar ɗinkin duniya na ganin an kawar da ƙanjamaukan shekara ta 2030.
To kin san na gaya miki an bi shekara 20 ana ƙoƙarin ƙirƙirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus ɗin idan ta tashi tana shiga cikin can cikin ɗan adam ne, ta shiga cikin ɓargonsa, ta shiga cikin hantarsa, ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa. Saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara sai ta wulle ta gudu. To amma ya kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike, amma a yanzu nan da ke miki magana ko a wannan taron ma da ake a Afirka ta Kudu, ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shi ne ina za a iya samun wannan, kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu. Amma ana nan ana lafiya.
To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a kai waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau ɗin nan, kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan ƙalubale ya kake ganin za a magance wannan matsala?
To ai wannan shine babban dama abin tsoro. Daga irin ƙirƙirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta, kuma suna buƙatar a sa su a magani. Amma a irin ƙirƙirar da aka yi a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani. Kin ga ka iya cewa 45 zuwa 50 basu ɗari ne kawai suke samun magani, kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Kuma kin ga yadda tattalin arzikinmu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da ƙasashen da suke nan Afirka ba. Wannan shi ne yasa nake ta kokwanto a zuciyata cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba, in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba, za ku iya samun wato a share wannan cutar nan da shekara 15. to lalle akwai wannan karubala kuma akwai bukatar shugabanni a cigaba da sanar da su domin su sa ido akai a kawo kudade isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya.
To ya kake ganin yaki da wannan cuta a Najeriya?
To Najeriya kin san tana daga cikin kasashen da suke jan duniya a baya kwarai. Saboda shekarun baya muka yi yaki da diga nawa muke bukata a shekara guda saboda mu care ciwon mu bada magunguna na wannan cutar. Muna bukatar lokacin estimate miliyan $120. Gwamnatin Najeriya da kyar take ta iya bada miliyan 8 zuwa miliyan 9. Gwamnatin Amerika take bada miliyan 45 da sauran kungiyoyi. To Najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kudade. Dan kin ga Afirka ta Kudu tana da kanjamau da yawa. Kin ga India amma gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaki da wannan cuta sun fi abin da Najeriya take. Shi yasa muke so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya. Akwai bukatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kudade magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawanmu kuma za su taimaka wa mutane.
Sidama yanci yau ne shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka duk wani boka bai hudda ka.
To masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Masu sauraro abin da ya sauka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar Allah ya kare mu daga kowane irin cuta.
Kullu yana canza wal gabdi 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 kamar yana sake takalmi na ce mashi Alhaji Ibo Alhaji dai na hakan ga kalkaje ka dauko sida Alhaji sai ya ce min yunwa ce asida talauci ne asida rishin kudin shi ne asida kullu yana shagalin shi yana ta canjin gabdi yana ta canjin mata wataranga alhaji kwance nace mashi alhaji kaka alhaji sai ya ce jifa ce mushe